Masu sauraron mu assalamu alaikum barkanku da sake saduwa da ku a wannan shiri na amsoshin tambayoyinku. Yau za a ji kashi na farko na amsoshin masu sauraron mu bulla adadin da ke son jin tarihin mai martaba murgayi sarkin zazzau mafi dadewa kan karagar mulki wato sarki na 18 Alhaji Shehu Idris wanda Allah ya yi wa cikawa ranar Lahadi 19 ga watan nan na Satumba. Sai kuma kashi na biyu na amsoshi kan tarihin kasar Burkina Faso. To bari mu fara da tarihin marigayi mai martaba sarkin zazzau Alhaji Shehu Idris wanda Allah ya yi wa cikawa ranar Lahadi. Idan dimbin masu sauraron mu waɗanda har yanzu ke ci gaba da turo mana sakonnin neman jin tarihin sarkin na saurare, an dace wakilin sashen Hausa na muryar Amurka a Kaduna Isa Lawal Ikara ya yi nasarar gabatar da tambayoyinku ga masanin tarihin nan na cibiyar Arewa House Kaduna wanda ya fara da cewa:
To sunana Dr. Sanusi Bala, mataimakin darakta Arewa House, wato gidan Sardauna, cibiyar adana kayan tarihi da bincike na ilimi da ke gargashin Jami'ar Ahmadu Bello da ke Zaria, kuma malami mai koyar da tarihi a tsangayar wato karantarwa da koyar da tarihi na Jami'ar Ahmadu Bello da ke Zaria. To marigayi sarkin zazzau Alhaji Shehu Idris, wanda an haife shi shekara 1936, wanda da ne a wurin wato Malam Idrisu Auta, wanda shi kuma da ne a wurin wato Sarki Sambo, Sarki Malam Sambo, wanda Sarki Malam Sambo din nan yayi sarauta daga shekara 1879 ya kare a shekara 1888, kaga ya shekara 9 cir yana sarauta kakan shi wannan sarkin kenan, kakan marigayi wannan sarkin da ya rasu. Wannan shine sila wato babban wato foundation din da yasa shi kanshi ya zama sarki, saboda kakan shi yayi, dai baban shi bai ba amma kakan shi yayi, dai kenan. Na biyu, mutum ne wanda zamu iya cewa idan ka duba bangaren ilimi yayi zarra matuka kwarai da gaske, tunda ya farko ya je elementary school a nan kofar Gayan daga shekara 1947 zuwa shekara 1950, kaga yayi shekara uku kenan. Sannan daga nan ya wuce middle school, bayan wannan daga ya shekara biyar, shekara 1950 zuwa shekara 1955, bayan nan ne ya je makarantar horar da malamai dake Katsina, wato Katsina Training College, daga shekara 1956 zuwa shekara 1957. Bayan nan ne sai ya zama malami. To kaga sirrin abin da yasa Alhaji Shehu Idris mai martaba sarkin zazzau ya rungumi harkar ilimi, kuma ya bautata mai ilimi. Babban dalili shine shi ma malami ne na makaranta. A lokacin ya yi karantarwa karkashin wato bangaren ilimi a lokacin da ake NA, Native Authority System kenan. Ya yi wannan inda ya karantar a gari ruwa kamar haka: ya yi karantarwa a Hunkwi, ya karantarwa a Birnin Zaria, ya karantar a Faki, ya karantar a Zangon Aya. To tun daga nan ne ya samu sha'awa da ragaba na san kasancewar kasancewarsa malami, da kuma san taimaka ma harkar ilimi da waɗanda ma suke kokarin raha ilimin. Sannan ya tafi course a wannan Congo Institute da ake magana, Institute of Education, Institute of Administration kenan, a shekara 1961. A nan bayan ya gama wannan course, sai aka sa shi ya zamanto wato babban sakataren sarki, private secretary na sarki Muhammadu Aminu a wannan lokaci. Bayan nan ne ya yi serving a wannan office daga bayan shekara biyu, ya koma education department, ma'ana wurin bangaren koyarwa.
Tunda dama tsohon malami.
Tsohon malami ne a shekara 1963. Bayan nan ya tafi wani course a Australia a shekara 1967. Bayan ya dawo ne sai aka nada shi hakimin birnin Zaria da kewaye, sannan kuma aka nada shi dan madamin zazzau a shekara 1973. Wannan bawan Allah ya zama sarki a 8 ga watan Fabrairu ya shekara 1975, inda shekara 45 yana kan karagar mulki. Shine ya rasu a wannan rana 20 ga watan nan da muke ciki na shekara 2020. To idan ka duba zaka ga wannan bawan Allah yayi rayuwar da ta zamanto san barka, shine sarki na 18, kuma shine sarki wanda ba a taba samun sarki wanda ya dade akan karagar mulki irin shi ba
a karkashin sarakunan da za a ce bayan jihadin dan fodiyo
bayan jihadin shi wadan fodiyo
ba wanda ya shekara 42
ba wanda ya shekara 42 haka idan ka duba a Kano ba wanda ya shekarun Ado Bayero shekara 50 yana kan mulki kuma sai zamanto abokane ne gashi sun yi tsawon rai sun kuma dade akan mulki kuma sun san menene zai jawo mu al'umma su ci gaba
me za a tuna ne na mai martaba marigayi sarkin
gaskiya abubuwan da za a tuna suna da yawa ka duba rawar da ya taka musamman wurin taimakawa wurin magance rikicin da ya kamari a jihar Kaduna tun daga shekara 1987 aka dasa rikici a kafancan ya jawo mutuwar mutane aka sake yin wannan rikici shekara 1992 har su biyu February da March da May aka kashe mutane aka zo shekara 1999 a kafancan rikicin fada sarkin kafancan aka zo kasuwar magani aka zo rikici na shekara 2000 akan maganar shari'a wannan bawan Allah Allah ya ji kansa da rahama ba karamar muhimmiyar rawa ya taka wurin wanzar da zaman lafiya a ƙasa baki ɗaya ba dan rikicin da yake faruwa wannan bawan Allah ya hana rikicin ya da ko ina dai kenan sannan ya jawo hankalin sarakuna kananan sarakuna da ke karkashin mulkin kasar Zazzau a kudancin Kaduna idan yayin magana ba ta sabawa har an kai lokacin da za a wayi gari aka wayi gari ya ko waɗannan da ya gwamnatin jihar Kaduna yana kiran sarki mai martaba sarki a matsayin uba me ya jawo haka suna da bambancin addini suna da bambancin kabilanci amma sarki bai fasa taimakon shi wurin tabbatar da ya cimma nasara a mulkin shi na matsayin shi na gwamnatin jihar Kaduna ba har shi yasa idan ya je fada sarkin sarki yake durkusawa baya zama akan kujera amma yana matsayin gwamna yana da dama da zai cire sarki amma kuma ya dauke shi a matsayin uba ka gani saboda gudunmawar da wannan sarki yake badawa ba tare da la'akari da bambancin addini ko bambancin kabilanci
sai kuma kashi na biyu na ansoshin tambayoyi kan tarihin Burkina Faso idan waɗanda suka yi tambayoyi na baya-bayan nan kai da ma waɗanda suka fara irin su Bala Muhammad Damban da Garba na Halikan ba da dai sauransu na saurare har yanzu ga masanin tarihin nan na Arewa House Kaduna Dr. Salisu Bala da ci gaban ansar ku
da yawa daga cikin su suna noma da yawa daga cikin su suna kiwo da yawa daga cikin su kuma mafarauta ne sannan bayan nan kuma akwai kamar yadda na ambata cewa akwai kabila irin ta kabilar Mosi waɗannan kabilu ana samun su ne da a arewacin kasar Ghana amma daga baya suka yi kaura suka zauna a cikin kasar wato Burkina Faso sai suna daga cikin waɗanda suka yi kaura tun na farko ya zuwa wannan yanki sannan akwai mutanen da Gomba waɗanda su ma sun zauna a cikin wannan kasa sannan akwai sauran kabilu kanana dai haka sannan wannan kasa Faransa ta yi mata mulkin mallaka musamman a lokacin da wasu dakarun sojoji da ke karkashin wani Kimbali suka zo suka zauna a kasar wato Burkina Faso wanda da ana kiran da Offa Volta wannan lokaci ya shafi shekara ta 1896 a wannan lokaci ba abin da ba jama'ar kasar ba su yi ba su yi turjiya su hana kasar Faransa yi musu mulkin mallaka amma abin ya ci tura saboda haka har sai da wayannan sojoji karkashin jagorancin wani dakarun soja da ake kiransa Kimbali suka murkushe yunkurin waɗannan mutane na Mosi da kuma wasu daga cikin mutanen ƙasar har sai da suka kama babban birnin garin wato Wagadugu sannan a shekara ta 1919 aka samu haɗin kai tsakanin wasu yankuna na ƙasar daga baya dai sun koma karkashin mulkin ƙasar Faransa sannan a shekara ta 1932 aka tabbatar da tsarin mulki irin na Faransanci a wannan yanki tafiya ta tafiya Faransa ta kafa dokoki da take gudanar da ayyukan mulki da kuma samar da kayayyakin amfani wanda suke kai su kasashen su suke sarrafawa kuma suke dawo da su kasar Burkina Faso jama'ar kasar su siya to daga baya kasar ta samu mulkin kai a 5 ga watan Agusta na shekara ta 1960 sannan akwai shugaban kasar su na farko shine ake kira Maurice Yamiago shine shugaban kasa na farko karkashin wata jam'iyya da ake kira Voltaic Democratic Union wato kungiya ce ta tabbatar da mulkin demokradiyya na mutanen kasan Ofa Volta a wannan lokaci tunda a wancan lokaci ana kiranta da suna Ofa Volta ba ana kiranta da suna Burkina Faso to bayan nan bayan sa samu mulki da ya shekara 5 sai shi wannan bawan Allah da ake kira Yamiago wanda shine shugaban kasan Ofa Volta na farko ya soke dukkanin siyasun kasar gaba daya ya kuma gyara constitution ya tsara shi ta yadda zai ba shi damar ya ci gaba da mulki a kasar na dindindin na har abada so bayan nan aka ci gaba haka matsi ya matsi sai aka samu tarzoma tarzoma ta taso ne daga kungiyoyin dalibai da kungiyoyin ma'aikata da kuma ma'aikatan gwamnati suka zo kan titi suna tarzoma saboda halin matsi da suka shiga a ciki saboda turawan sun cusa masa ra'ayin wato ya azurta kanshi da dukiyar kasar saboda haka aka samu wato abinda ake kira corruption ya shiga cikin wato jerin masu mulkin kasar musamman ma gargashin jagorancin shi wannan shugaba Maurice Yamiago so daga baya tarzoma ta tarzoma wanda wannan tarzoma ita ce ta jawo mulkin ya ruguje aka samu juyin mulki na farko a wannan kasa a shekara ta 1966 saboda wannan matsi da jama'a suka shiga a ciki da sauransu so daga baya aka zo aka tabbatar da wani tsari da zai sake dawo da kasar kan turbar mulki irin na demokradiya
to sai a kasance da mu makon gobe don jin kashi na biyu na ansoshin tambayoyi kan tarihin mai martaba sarkin zazzau mai rasuwa Alhaji Shehu Idris da kuma kashi na uku kuma na ƙarshe na ansoshi kan tarihin kasar Burkina Faso yanzu a madadin Dr. Salisu Bala na Arewa House da wakilinmu a Kaduna Isa Lawal Ikara da wanda ya haɗa mana sautin Haile Hail da kuma injiniyanmu na yanzu ni Ibrahim Kalmasi Garba ke muku fatan alheri wassalam.